daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku akan mitoci 6025 da kuma 16. Abin nan ya mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke kuma si baya ga haka a kodiyoshe muna nan a shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. Inda za ku ji cewa hukumar raya kasashen ƙetare ta Amurka USAID ta shirya wani taron bita ga wasu malaman ɓangaren noma na jami'o'in Najeriya.
Sudin wannan taro dai ba wani abu bane illa yadda za a inganta samar da abinci a kasashe masu tasowa.
Sannan muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba wanda Usman Ahmad Kabar zai gabatar da kuma sharhin jaridun ƙasar Ghana. Muhammad Lalo ne ke jagorantar shirin ina kuma tare da sahaba Imam Aliyu ne wanda yanzu zai karanto labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. An fara taron kungiyar kawancin tsaro ta NATO jiya Laraba da cacar baki inda shugaban Amurka Donald Trump ya ware kasar Jamus kasar da tafi kowace kasa a Turai arziki. Kuma wakili a kungiyar ta NATO yana zarginta da laifin zama kasar da Rasha take juyawa yadda ta ga dama. A lokacin wani taron kare kumallo da babban sakataren kungiyar ta NATO John Stoltenberg, Trump ya zargi Jamus saboda baiwa wani kamfanin makamashi na Rasha Gazprom damar ya gina bututun mai ta cikin ruwan kasar. Daga bisani da ta iso gun taron, shugabar Jamus Angela Merkel ta ce tana da cikakkiyar masaniya tun tana kyar karama a gabashin Turai matsalar rayuwa karkashin ikon Rasha. Duk da haka ta ce yarjejeniya kan makamashi da Rasha a karni na 21 ba zai sa hukumomin kasar da ke Berlin su kasance karkashin hukumomin Rasha da ke Moscow ba. Ina farin ciki yau sassan Jamus ne yana haɗe wuri guda cike da yanci. Saboda haka za mu iya cewa muna da yancin tsara manufofi da shawarwari na kashin kanmu ba tare da shishigi ba, in ji Madam Angela. Jiya Laraba, China ta bayyana damuwa kan shawarar da gwamnatin Donald Trump ta yanke na shirya wani haraji kashi 10 kan wani sabon rukuni na kayayyaki daga kasar na kudi dala miliyan 1000 metan, wato wanda ya shafi dubban kayayyaki daga fitowa daga kasar a wani mataki na babanan na ƙara rurutu sabanin cinikayya tsakanin kasashen biyu waɗanda suka fi kowace ƙasa bunƙasa tattalin arziki a duniya. Ma'aikatar cinikayya ta China ta ce ko kusa ba za ta lamunta da wannan mataki ba, kuma ta lashe takobin za ta mai da martani. Sabon kujerin harajin ya biyo bayan matakin farko daga Amurka na aza haraji kan kayayyaki daga China da kuɗinsu ya kai dala biliyan 50 da za ta aiwatarwa a rukuni biyu. Wakilin harkokin cinikayya na Amurka Robert Lizer ya ce gwamnatin Trump ta yi ƙoƙarin wato ta yi haƙurin shan yin kira ga ƙasar ta Sin ta daina rashin adalci ta fuskar cinikayya kuma ta buɗe kasuwanninta saboda a yi gaugayya. Maimakon ta tunkari damuwa da muka nuna, sai China ta fara mai da martani kan kayayyaki daga Amurka da ke shiga ƙasar. Babu wani dalili na ɗaukar wannan mataki, in ji wakilin cinikayya na Amurka. To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. A Ireland, majalisar dattijan ƙasar ta zartar da wata doka da ta haramta shigo da kayayyaki daga sassan da Isra'ila ta mamaye a gabar yammacin kogin Jordan. Ita majalisar wakilan ƙasar ta biyu da wato ta bisawun ta dattijai, Ireland za ta zama ƙasar farko a Turai da za ta haramta kayayyaki da aka sarrafa daga sassan da aka yi wa mamaya. Sai dai dokar ba ta da goyon bayan gwamnatin ƙasar. Ministan harkokin wajen ƙasar Simon Coveney ya ce aiwatar da dokar za ta yi wahala domin manufofin cinikayyar ƙasar yana tare ne da na ƙungiyar tarayyar Turai wato EU. Ina mutunta wannan majalisa da shawarwarinta, amma da girmamawa ban goyi bayan wannan mataki ba, ministan ya gaya majalisar dattijai. Wuriyar ta samu kakkausar suka daga hukumomin Isra'ila a birnin Tel Aviv. Ma'aikatar harkokin wajen Isra'ilin ta soki majalisar dattijan Ireland saboda goyon bayan kuduri da ta ce mai cike da hadari na masu tsauraran ra'ayin yakin neman a kauracewa Isra'ila. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Isra'ilin Emmanuel Nashon ya yi gargadin cewa dokar za ta iya yin nakasu ga matakan diplomasiya na neman wanzar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya. Pakistan ta dauki dawainiyar wani taron da ba safai ake yi ba jiya Laraba, inda shugabannin hukumomin leƙin asiri da kasashen Rasha da Iran da China, wato da Pakistan ne, suka hallara domin su tattauna kan yaƙi da ta'addanci da kuma haɗa kai. Musamman sun mai da hankali ne kan samun gindin zama da ƙungiyar ISIS take yi a ƙasar Afghanistan, wacce yaƙi ya daidaita. Majiyoyin gwamnati a birnin Islamabad sun tabbatarwa muryar Amurka cewa mahalarta taron sun tattauna dalla-dalla kan irin matakai na haɗin gwiwa domin hana magoya bayan ƙungiyar 'yan ta'addan ta ISIS da ke Afghanistan yin barazana ga iyakokin ƙasashen guda huɗu. Taron na ba safai ba ya kawo shugabannin hukumomin ƙasashen waɗanda hare-haren ta'addanci daga ISIS ka iya shafa kai tsaye, ko da shike taron bai auna wata ƙasa ba, kamar yadda watakila za a kalla. Majiyoyin sun jaddada cewa a yunkuri da suke na kauda duk wani tunanin cewa haɗa kai da Rasha da China da Iran na iya zagon ƙasa ga ƙoƙarin da Amurka take yi na daidaita al'amura a Afghanistan.
Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To, a kokarin da hukumar raya kasashen ƙetare ta gwamnatin Amurka USAID ke yi na tallafawa Najeriya zama mai dogaro da kai ta fuskar samar da abinci, hukumar ta shirya taron bita ga wasu malaman ɓangaren noma na jami'o'in Najeriya domin samun nasarar shirin. Wakilinmu na Lagos Babangida Jibril ya aika mana da ƙarin bayani.
A wani jawabi da ta gabatar daga Jami'ar Michigan na ƙasar Amurka ga mahalarta taron ta hanyar sadarwar Skype, babban jami'a da ke lura da shirin haɗin gwiwa na ƙasar Amurka, Dr. Sueda Liverpool Tasi, a ce ce shirin na ɗaya daga cikin tallafin da Amurka ke bayarwa ga ƙasashen waje da kuma shirin gwamnatin Najeriya na maida ƙasar mai dogaro da kai ta fuskar abinci. Bugu da ƙari, a cewar Jami'ar Michigan da ta yi suna wajen koyar da aikin noma a Amurka, ta ba da gurabi ga ɗalibai aƙalla guda biyar a duk shekara cikin shekaru biyar da za a gudanar da wannan shiri da ke nazarin fannin noma na zuwa Amurka domin samun horo na zangon karatun rabin shekara ga masu karatun digiri na biyu da kuma shekara guda ga masu karatun digirin digirgir.
Dr. Baba Dahiru na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria
ɗaya daga cikin mahalarta wannan taro.
Makasudin wannan taro dai ba wani abu bane illa yadda za a inganta samar da abinci a kasashe masu tasowa, kuma ta shi saboda sha'anin matsalar rashin abinci babban matsala ne wanda ya shafi al'umma baki daya. So, shi yasa daga cikin ainihin manhajar taimako da suke ba wa kasashen masu tasowa su saka ainihin wannan taimako na hanyoyi na inganta samar da abinci domin a wadatar da kasashen Afirka da sauran duniya baki ɗaya da abinci. Sanin kanmu ne mun san cewa a kasashe da suke tasowa ko kuma kasashen musamman a irin kasashen mu, muna da wasu kalubale guda uku wanda suke shafar abinci. Akwai kalubale na fari da kuma ƙarancin ruwa, akwai ƙalubale na cututtuka dabbobi, da cututtuka na irai da sauran abubuwa, sannan akwai kuma zaizayen ƙasa, akwai matsala babba wanda ya shafi na taki, saboda ƙasashen mu yana buƙatan ainihin taki musamman irin abinci abubuwa da muke nemawa na abinci kamar masara tana buƙatan taki, in bata samu isasshen taki ba za ta yi ba. To, wa'innan abubuwa suna da sun tattaru sun zama babban matsaloli a ainihin harkokin samar da abinci a wa'innan kasashe. To, bisa wannan dalili ne ita gwamnatin Amerika daga cewa ya cancanci cewa ta bada gudumawanta a wannan fanni din.
Batun samar da wadataccen abinci dai ya kasance ɗaya daga cikin ƙudurorin gwamnatin Najeriya mai ci yanzu na maida ƙasar mai dogaro da kai ta fuskar abinci. Uku, matakin na gwamnatin Amurka yana tafiya daidai da na Najeriya kenan. Ga dai
Dr. Baba Dahiru na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria.
Kwarai da gaske yana tare da wannan hanya din, domin duka ai ita samar da abinci ai ba za ka ce ga gefe ɗaya kawai da za ka lura da shi ba, dole ta kowace hanya sai an haɗu an sa. To, wurin idan cibiyar ta haɗu to nan ne za a samu wadatuwar abinci. To amma rashin haduwan in an ce wannan yayin nasa, wancan yayin cin, wancan yayin wancan, so zai zama babu abin da ake cewa coordination. So amma idan aka hada, aka samu hadaka, aka samu inda cibiyar ta hadu, to za a samu wadatuwar abinci.
Babin Ejirun Murya Amurka daga Lagos.
Yau kasar Hausa babu ya gani.
Malalla a gaida baban gida Jibrin. Yanzu agogo anan na cewa karfe 3 dare ne da minti 11. Mu ci gaba da shakatawa da wannan waka.
Na tashi yau da aiki manoma na yau. Manoma akama aiki robo bai zama sadauki mauni kata ka baiki kasaya abake baki dandalin manoma bani san kiran ma'auna
kalle tambarin arewa galla sa gidan manoma na je bikin manoma na gano wasa
Kamarallah yanzu kuma ga shirin na kasa ba kasawa ba.
Na kasa.
Na kasa.
Na kasa.
Ba kasawa ba.
Na kasa ba za ta zama kasawa.
Mazauraru assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na kasa ba kasawa ba. Wanda za mu gabatar muku daga nan sashin Hausa na Murya Amurka tare da abokin aiki
Ibrahim Jirmai.
To sunana Usman Ahmad Kabar kamar yadda aka saba. Barkanmu da sake haduwa.
Barka da mallam Usman.
Wallahi Ibrahim ya kwana biyu.
To alhamdulillah ya yali.
Ilahi Allah ya dandalin VOA.
To muna ta dandalawa hankali hankali.
Haka yake. Kamar misali a ce yaro daga haihuwa zuwa girman shi a makarantu sai kaga kila wannan yafi wannan kokari. Wancan da bashi da kokari ya ta shan tafka iyayensa ma su da gida su ci mishi a bubbuga shi
ta
baka da kokari dakiki ne to sai na lura wani abu ne ina dubawa jarmai ina browsing haka sai naga to ai nan kasar su kuma irin wannan matsalar sun dauke ta tana cikin bangaren wani abu daga cikin nakasa wanda ba wai nakasa ta ya rasa wata gaba ba ko a'a ya samu nakasa a wannan bangaren na koyan abin da ake so ya koya
wato
shine nace bari ne mu farfasa bakin
wato abinda ya kamata jama'a su fahimta shine kowa da irin baiwar da Allah ya mai akwai mai dauka da sauri akwai wanda bai dauka da sauri
sosai
ko ba gaskiya ba so in kan lura kamar yadda suka tsara ainihin shirin nasu a nan kasar ko kuma shi kasashen da suka ci gaba baki daya ai kaga malami bai dukan yaro a makaranta
baka isa sai a kore shi
dai kenan na biyu tun daga farko ma bari ma mu fara tun daga haihuwar yaro
daga ran da yazo duniya
yawa akwai abin da suke cewa quick intervention
wato shigowar gaggawa
yawa a tabbatar shin yana ji
kunnan
yana gani yawa kuma kaga in ka lura Usman ba wai wata na'ura suke amfani da ita wajen gwada
dan na ga za a mai yaro na wani dan abu ne naga ana dan mammatsa mishi a kunna haka
yawa
can kuma naga ana mai wani abu da hannu da wani abu yana bi haka da idan sa
yawa to kaga irin wannan suna taimakawa a fara ganutun yaro shin yana da wata nakasa ta wani bangare na jiki kunna
ko magana da wuri ya fara magana da wuri ko bai fara ba duk yana cikin abin da suke gwada yaro yana girma
to kaga na farko kenan mataki na biyu maganar ilimi ilmantar da yara in yaro za ga akwai mai rubutu da hagu
kware kuwa
akwai rubutu da dama akwai wanda duka hannun zai yi amfani da su ya rubutu
sosai
to a ga mutanen mu sai a ce a'a baya ga cin abinci misali in ka yaro na rubutu da hagu sai a nemi a hana shi a mai shi don dole sai ya amfani da daman nan
haka
wanda tunanin shi idan a bangaren hagun yake kan matsa mai don dole sai ya amfani da dama abinda abin lura a nan shi ne hana yaro amfani
da wannan bangaren
sai yana dan
ya dakushe shi
za ka ga in ma misali da hagun yake rubutun in ka bashi za ka ga rubutun sai yafi kyau
kuma yawancin su ba za ka ji an canfa cewa sun iya rubutu masu hagu
fiye da wanda aka matsa mai dan dole sai ya koma ya amfani da daman nan to baya ga haka kuma Usman sai mataki na ainihin koyarwa da kuma koyo tsakanin malami
da dalibi
wato akwai wani muhimmin abu da na lura da shi za ka ga kasan nan idan misali ka zo bako ka zo da yaranka kai su makaranta to in yaje misali turanci aga bai iya ba za ka ga mai kuma malami guda za ka ga hada shi da malami uku hudu
gaskiyar ka kan kaga kaman misali yanzu akwai maganan suna kiran abin second language ko yare na biyu da wani yake ji
har ila yau da bangaren ilmantarwar wato yanda suke mai da hankali su lura shin yana koyon karatun
ko baya
koyo wacce matsala ce take hana shi koyon wannan karatun su gano
in aji ɗaya yake yana daidai da ɗan aji ɗaya ɗan aji biyu yake shin ilimin da ya sani ya kamata a ce ɗan aji biyu dama nan ya sani ko bai kai ba ko ya wuce wurin
to kaji to haka kuma masu nakasa zaka ga ai wasu ka gansu aji daya da ainihin
idan ma ba ma a cire su sai ma shi ya samu karin
yawa
abin da suke so special education kula
yawa sannan zaka ga akan hada su da malamai na musamman wanda za su ba su
kulawa
ta musamman misali idan sauran yara suna koyo cikin minti 30 shi ko zai kai awa biyu ne
za a bar shi
za su bi shi hankali zaka ga karshen ta za gan shi da malamai biyu uku
sosai
yawa
ya fi kowa gata
kwarai da gaske shi yasa zaka ga kaga mutum dai gashi zaune kan kujera ta guragu ko kuma
hannu shanye
amma abin da ya sani
sai kai da gaske gaskiya ne
kaji
kuma kaga naga abin da na dada ganewa din shine akwai hukuma ta musamman wanda doka ce ta kafata wannan dokar ta Disability Act ita ta kafata IDEA suke kiranta a takaice sannan abin da na lura shine kamar yanda kace tun daga haihuwa shine sai a turancen su suka ce akalla Amurka ta kafa wannan wuri ne domin me amfanin mutane da kuma kamar yadda kace early intervention irin mutum a kawo dauki na gaggawa domin me a dakile matsalar samun nakasa ko ta kwakwalwa ko ta jiki ko ya rasa wani abu da yake yancin sa ne na ilimi to suka ce akwai irin waɗannan matsalolin da suka gane akalla suka ce 6.5 million wato kaman misalin yara miliyan 6.5 wanda daga haihuwa wato jariri zuwa dan yaro tata haka zuwa ya zama yaro dan mai tasowa har zuwa matasa
wanda su yi more wannan
shirin saboda suna da irin wannan makamancin matsalan
to wato kuma Usman bari ƙari kaɗan akan abin da ka faɗa yanzu kamar yadda suka bayyana ainihin ita wannan doka idan aka gano cewa yaro na da irin matsala ɗaya daga cikin irin waɗannan matsaloli kaga akwai madara ta kyauta ta musamman
wanda
ake ba su
ta gina musu kwakwalwa
sannan baya ga haka akwai wasu shirye-shirye na musamman na wasu abubuwa da za a iya ba iyayen yawa domin kulawa a kula da ainihin ai Usman in ka lura yawanci muka tashi aiki muna hanyar tafiya gida sosai. Zaka ga wannan mota ta temetro wato
ta jirgin kasa.
Zaka ta tafi a hankali.
Hankali.
To yawanci zaka ko gurgu ta dauko?
Eh, sosai.
Kuma ne mai wuta da kasa.
Ko baka isa ka zo kai masa ganganci ka wuce.
A'a kai kadan. Dole ka bi su a hankali sai inda za su sannan ka wuce.
Kware kuwa.
Eh,
sosai.
To kaga irin
wannan. Zama kaga alama a jikin kofar an dan yi kujerar guragu haka ko wani abu makamancin haka.
Kware da gaske.
Eh.
To kaga irin wannan irin shirye-shirye ne daban.
Na daban.
Wato ce kamata a ce sun yi musamman.
Musamman musamman ya shafi yara ma da su ne manya abu
manyan gubi kage ne
haka to sannan kuma ka san akwai wani abu daya kamar misali zaka ga in za su yi binciken cewa an gane yaron ka yana da dan tawaya na fahimtar karatu wai ba amma faje saboda suna dauka cewa tawaya a karatu ita ma nakasa ce abin da suke dauka kenan idan ba a tare ta da wuri ba to ta zama matsala a wannan yaron in ya girma yana iya dorewa bai san komai ba saboda me kwakwalwa ba sai sai ta tinde kamata ta tafi ba to yawanci zaka ga ana neman iyaye su zo su zauna a tattauna a yi wani ne da su a ce za a yi musu tambayoyi yaron ka me yake ciki in ya tashi da safa me yake yi in kai mai fada yaya yake yi idan kai mai abin da zai ji dadi yana nuna ya ji dadin a'a idan ran shi ya bace wani irin abu yake yi yana burkicewa
ne
ko yana dawo ko yana nutsuwa duk irin wayannan to sai a cikin dokar sai nake ganin cewa abin da suka ce shine idan iyaye suka aka gama binciken bangaren su ba fa maganan asibiti ake ba anan an yi iyaye tambayoyi wayannan dama karatun ilimin yara suka sani saboda haka in aka yi maka tambayoyi ka ansa sai a gane yaran ka sai su ma malaman sai a ba malaman su kuma na bokon sai a tattambaye su me yake yi a aji ya yake yi in kun koya mai bai iya ba ya yake in ya fushi ya yake in ya ji dadi ya yake duka sai a hahada da bayanan ka da na malaman nan sai a tattara su wuri daya saboda haka wayannan gwanayen da suke wannan hukumar gundumar makarantar sai a ce to gashi gashi sai su tantance su ce to yaron ka yana da nakasar fahimtar abu kaza a ilimi saboda haka sai an masa kulawa ta musamman za a bashi malami iri kaza za a bashi malami iri kaza za a dauki tsawon lokaci shekara kaza ana koya mai kaza to idan suka yi wannan ka san anan dole sai iyaye za a ce to iyaye ka sa hannu ka yadda to zaka ce ka yadda idan ka ce baka yadda ba ba ya ce ba ai ku kyale shi dan shi ne ai yayewa abinda suke shine da nake karanta dokar shine sai suka ce ga takardar nan sai suka ce to consent na iyaye wato yadda ta iyaye abinda suke shine sai a zo a ce to wannan binciken da akai sai a hada da binciken malaman da binciken da suka yi daga kai wurinka da ka yadda din sai a zo a gabatar wa da hukumar makaranta sannan sai masu karfafa wannan doka ta disability act sai a ji gaban su sai a zo to sai a tattaro ya ce to a zo a yi magana saboda haka in ta kama sai a tafi kotu kotu sai ta zo ta suka ce overriding wato su take wannan kin da kai su ce maka ƙaryarka nan kashi nan gashi kare kanka in ka kasa ce to ƙaryarka kotu ta bada izinin aje a koya wani ilimi saboda in ya tutu kai kila ka mutu ma lokacin
ƙware kam kuma irin wannan yakan hana wasu yaran ma san shiga aji
sai kaga dan yaro dan ƙarami ka kai shi makaranta ya fasa kuka a'a mu nan ba zai ba
har misali ranan irin ranar sati kamar asabar
sai su maka sun yi nisa
makaranta zan shi
wallahi gaskiya ne
kafin mu rufe shirin namu na wannan lokacin Usman zan so in tunasar da ainihin masu wurin mu cewar idan ka ce eh kai fa da kasashe ne kuma kai da kai ne kasa gare ka to ka tafi kenan
maganan gaskiya kenan
ai akwai irin waɗannan za ga su musamman ta zuciya ake
kenan eh shine matatan zuciya ai to babban da kasa ce
yawa ga jiki garau komai lafiya kalau amma kawai ya dauki wannan na kasa ya samu mutunci shikenan sai na kashi
to duka duka nan shirin ya kammala sai kuma in Allah ya kai mu za mu sake dawowa dauke da wani sabon shirin yanzu kan sai in ce mu zama lafiya na kasa
ba kasawa ba
Tumala lagai da Usman da Jirmai yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridin ƙasar Ghana.
Yau za mu soma sharhin jaridun ne da babban jaridar ƙasar Ghana wato Daily Graphic. Wace babban labarin ta yau shine asibitin koyarwa na Kolebu ta ki amincewa da a turo mata marasa lafiya daga wasu asibitin domin aijin yansu. Jaridar ta ce asibitin koyarwa na Kolebu ta yanke shawarar kin amincewa da turo duk wani aikin gaugawa ko kuma wani fida daga wasu asibitotin har nan gaba sai komai ya daidaita a wannan asibitin. Har yau a shafin farko na jaridar Mulkin Muhammad ta karban ambulan din da aka shigo da shi ministan kiwon lafiya ne ke fadan haka. Ministan kiwon lafiya na Ghana Mr. Kweku Ajimanmenu ya faɗa cewar ambulan guda 30 da aka shigo da sunan kasar domin inganta ayyukan wato ambulan sun sauranan zube a sassanin askarawan sama wato Air Force Base kenan dake a Pema camp nan a Accra saboda gwamnatin Mahamman take karban waɗannan ambulan. Sai dai tsohon minista na ma'aikatar kiwon lafiya Mr. Alex Sigbefia ya ki amincewa da wannan ikrari na ministan, yana mai faɗin cewar gwamnatin Kufuor dai ta yadda ta karbi kayan amfani da ambulance dake nan zube a tashar jiragen ruwa na kasar domin yin amfani da su. Yanzu bari mu duba sauran kananan jaridu mu ga irin wainarai da suke toyawa dangane da sharhi na yau. The Chronicle: takardun cikawa na paspo sun yi karanci a birnin Kumasi. Har yau dai a jaridar The Chronicle, gwamnati na kokarin hanawa al'umman Volta region damar jefa kuri'a. Marasa rinjayi ne ke fadan haka. The Publisher: NDC da NPP na yaki akan kuri'un jihar Volta. Jaridar The Break: manya-manyan shirye-shirye na aikin gona na gwamnatin kasar nan na tangal-tangal. Daily Guide: labari a wannan jarida shine kafa sabbin jihohi ba domin kuri'u bane. Shugaba Nana Dankwa Akufo Addo ne ya bada wannan tabbaci a yayin da ya so marangadi a jihar Volta. Har yau dai a jaridar ta Daily Guide, Angela Merkel, chancellor din kasar Jamus kenan, tana kawo ziyara nan kasar Ghana. Ghanaian Times: da aka fa babban asibitin koyarwa a cikin jihar Volta, wannan ya samu amincewar gwamnati, inji shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo. Da wannan sharhi na jaridar Ghanaian Times muka iso karshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka bar mana akan na'ura.
Assalamu alaikum, mai magana Yusuf Babangaje, mai trader ringin daga jihar Jigawa, Najeriya. To zan yi magana game da yaki da cin hanci da rahawa da gwamnatin Muhammadu Buhari tace tana yi a ƙasa ta Najeriya. To babu cin hanci, babu yaki da cin hanci da rahawa a wannan gwamnati ta Buhari, sai dai mu ce tana yaki ne da yan adawa. Domin duk mutanen da ake zargi, in ka duba yanzu cewa duk yan jam'iyyun adawa ne.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na murya America. Sunana Umar Liman, babban sarki karamar hukumar mulki ta gandun jihar Kebbi, tarayyar Najeriya. Murya America ta Allah ku fitar da sakona ga shugaban kasanmu Jalal Muhammadu Buhari. Kudinan da aka karbo ga marigayi sani Abacha, da Allah ya bada committee masu gaskiya ya nada, domin waɗannan kuɗaɗe su kai ga talaka.
Assalamu alaikum, ni Amurka, mai magana Yusuf Tala mai hula. Ni da zan iya ba wa shugaban kasa shawara game da kuɗin da za a raba wa talaka wannan? Ta an dau kuɗin nan an gyara mana hanyoyin Najeriya, ko kuma gyara mana asibitocin Najeriya, kan a raba wa talakawa? Don ba kowa zai samu wannan kuɗin ba.
To yanzu kuma sai labarai a takaice.
An fara taron ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO jiya Laraba da cacar baki, inda shugaban Amurka Donald Trump ya ware kasar Jamus, kasar da tafi kowace kasa a Turai arziki. Kuma wakili a ƙungiyar ta NATO yana zarginta da laifin zama kasar da Rasha take juyawa yadda ta ka dama. Jiya Laraba, China ta bayyana damuwa kan shawarar da gwamnatin Donald Trump ta yanke na shirya wani haraji kashi 10 kan wani sabon rukuni na kayayyaki daga kasar, kan kuɗi dala miliyan 200 da ya shafi dubban kayayyaki, a wani mataki na bayan da ke ruruta sabanin cinikayya.
To da haka muka kawo ƙarshen shirin na hantsi a daidai wannan lokaci, amma da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato uku kenan agogon Ghana, za ku ji wata tawagar abokan aikinmu, Allah ya yarda, da wasu sabbin rahotanni. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata, za a iya zuwa shafukanmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com, inda za a ga hada labarai cikin hotuna da ma video. Zamanin shi Sahaba Imam Aliyu da ya tani gabatarwa, da Solomon Abo da ya hada shirin, sai injiniyanmu Daryl Smith. Muhammad Lalo ke cewa a wani lafiya, daga nan sashin Hausa na murya Amurka, birnin Washington DC.